Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron matashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma niyar da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Litinin 21 ga watan Janairun shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 10 na safe kenan kuka lalubo daga nan Washington DC, inda yanzu yanayin sanyi ya kai 23 a ma'aunin degree Celsius. Da farko ga kanin labaran duniya.
An shiga rana ta 31 da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka, yayin da 'yan Democrat ke ci gaba da yin watsi da tayin da shugaba Trump ya yi na sasantawa. Wata kungiya mai alaka da Al-Qaida ta yi ikirarin kai harin nan na jiya Lahadi, wanda ya kashe sojoji 10 na tabbatar da zaman lafiya a Mali. Isra'ila ta amsa cewa ta kai harharen jiragen sama kan wasu kayan yakin Iran da ke cikin Syria.
Kanin labaran duniya kenan.
Nakan abu uku zama lafiya da wadata da kuma kashe hanci da rashawa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan yayin da ya kai yakin neman zabansa a jihar Borno, za ku ji karin bayani. Idan muka lika makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar, ma'aikata a masakar Atamfa ta Sotex sun koka game da mawuyacin halin da suka ce sun tsinci kansu a ciki sanadiyar rashin samun albashi na gomman watanni.
Waɗansu aurakin sun mutu,
wato da kan
kuri su gidan haya
malam
rayuwa fa iyali fa in ga maka sai dai hakuri.
To sai a biyo mu cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sannan kamar kowace ranar Litinin, Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin sa na ilimi. Amma da farko bari mu fara shan labaran duniya daga bakin Amina Buhari Auna, wacce za ta taya ni gabatar da shirin. Sunana Mahmud Lalu.
Alaikum assalamu. Yau Litinin an shiga rana ta 31 da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka, a yayin da kuma shugaban majalisar dattawa dan Republican ke shirya yadda za a kada ƙuri'a kan wata shawara da shugaba Donald Trump ya gabatar ta a daidaita. Amma kuma shugabannin Democrat ke cewa bata ma taso ba. Tsarin da Trump ya yi ta yinsa ya tanaji kariya ga dubban bakin hauren da aka shigo da su cikin Amurka tun suna kanana, da kuma tsawaita wa'adin kare mutanen da suka guje kasashensu saboda tashin hankali ko wani bala'i. A madadin haka kuma an sa a samar da kuɗi dala biliyan 5.7 don gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. 'Yan Democrat dai na adawa da batun gina katangar da cewa akwai tsada, gashi kuma ba matakin tsaro ne mai inganci ba. Suna buƙatar Trump da 'yan Republican su buɗe harkokin gwamnati duka kafin a tattauna kan wasu matakan kare kan iyaka. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa ɗan Republican Mitch McConnell ya ce zai gabatar da tsarin da Trump ya yi ta yin saɗin don kaɗa ƙuri'a a kai. Wata kungiya mai alaka da Al-Qaida ta yi ikirarin cewa ita ta kai harin jiya Lahadi kan wani sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke arewacin Mali. Ta kashe sojojin Chadi 10 baya ga 25 da ta ji wa rauni. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi alwadai da wannan harin, wanda ya ce yana iya zama babban laifin yaƙi. Mai magana da yawun Guterres ya ce sakataren na mika ta'aziyarsa ga gwamnatin Chadi da iyalan waɗanda abin ya rutsa da su. Ya kuma yaba da dukufa da juriyar sojojin tabbatar da zaman lafiya mata da maza waɗanda suka sadaukar da rayukansu. Ƙungiyar Al-Qaida da ke yankin Maghrib na Afrika ce ta ɗauki alhakin wannan harin. Ta ce ta mai da martani ne kan dawo da hulɗar diflomasiyya da Chadi ta yi da Isra'ili. A wata amsa zaman sanadiyan A wata amsa zaman sanadin aukuwar abu da Isra'ila bata saba yi ba, da safiyar yau ɗin nan Litinin, Isra'ilar ta amsa cewa ita ta kai hare-haren kan wasu kayan yaƙi na Iran da ke cikin Siriya. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce ta kai harin ne saboda mayakan Iran sun ƙaddamar da harin roka daga Siriya wanda suka auna kan tudun Golan. Isra'ila ta ce ta auna hare-haren jiragen ne kan wani kayan yaƙi da ke filin jirgin saman Dimashku da kuma wuraren da Iran ke horar da mayaka da kuma tara kayan yakinta da kuma kayan kariya daga makamai masu linzami na Siriya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan tawayen Taliban sun kai wani babban harin ƙunar bakin wake da ya hada da tashin bama-bamai da harbe-harben bindigogi kan sansanin sojojin Afghanistan da ke yankin tsakiyar ƙasar, wanda ya kashe jami'an tsaro aƙalla 12 kuma ya jikkata mutane da yawa. Hukumomi sun ce wannan harin ya faru ne da safiyar yau Litinin a maidan shahar lardin Shalikwatar Wardak mai tazarar kilomita 50 daga birnin Kabul. Dakarun tsaron Afghanistan na musamman wanda ke ƙarƙashin cibiyar leƙin asiri na tabbatar da tsaron ƙasa ne kullun da wannan muhimmiyar cibiya ta ayyukan tabbatar da tsaro NDS a takaice da aka kai wa harin. Hukumar kula da harkokin sadarwa a Rasha, Roskomnadzor, ta fara bincike a hukumance kan kafafen sada zumunta na Facebook da Twitter a yau dinnan Litini saboda saba ma dokar ƙasa game da bayanai na data, a cewar kafar labarai ta Interfax. An rawaito shugaban hukumar ta Roskomnadzor Alexander Zarov na cewa an baiwa waɗannan mayakan wannan manyan kamfanonin na Amurka wa'adin wata guda su daina kauce ma dokar ko kuma su fuskanci matakin shari'a.
Amina Buhari Auna kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, yayin da ake ci gaba da karatowa, wato yayin da zabe ke ci gaba da karatowa, ɗan takara a matakai daban-daban na ci gaba da gudanar da gangamin yakin neman zaben su a sassan kasar. A yau ne shugaba mai ci Muhammadu Buhari wanda ke neman wa'adi na biyu ya kai gangamin yakin neman zaben su jihar Borno, game da za ku ji a wannan rahoto da Haruna Dauda Biyu ya aika mana.
A yau Litinin ne shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kaddamar da yakin neman zaben sa a garin Maiduguri dake jihar Borno a shirin arewa maso gabacin kasar, ya neman sake kasancewa zababben shugaba a karo na biyu. Shugaba Buhari da ya ziyarci jihar Borno ne tare da wasu ministoci da shugabannin jam'iyya, inda kuma suka dumfari fadar mai martaba shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Garba Ibn Alkalami a matsayin sa na uba. Suna daga bisani suka ziyarci filin taron da ake kira Ramas Square a cikin garin Maiduguri, inda jama'a da dama suka yi jawabai na neman kuriya a wajen al'umman jihar, wanda da ƙarshe shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya tashi tsaye ya yi jawabinsa ga al'umman jihar cikin harshen Hausa.
Ina sanar da ku cewa alƙawarin da muka yi shekara huɗu suka wuce na kan abu uku: zama lafiya da wadata da kuma kashe hanci da rashawa. Yarda Allah, ku kuka shaida cewa mun yi nasara a kan abu na farko, kawo zama lafiya, amma da sauran aiki damu kuma cika da yi.
Shi ma dai gwamnan jihar Borno Kwalar Lokashi Tima cewa ya yi.
Biyan kyauta shi ne tukunci. Tukuncinmu bisa ga gare ka shi ne insha Allah ranar 16 ga watan Febrairu insha Allah. In ba mu zo na ɗaya ba, insha Allah za mu zo na biyu. A baka kuriyu a kasan nan.
Comrade Adam Aliyu Oshumalele shi ne shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, wanda ya tabbatar wa shugaba Muhammadu Buhari cewa dukkaninsu suna tare da shi.
Mr. President, we of the APC and indeed all Nigerians who live on their soil, they are with you.
Shugaba Buhari ya dai daga hannun ɗan takarar jam'iyyar APC, wato Professor Babagana Umar Zulum, a matsayin ɗan takararsu na jam'iyyar APC. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka, daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna. To daruruwan yan gudun hijira ne daga jihar Zamfara Najeriya dake arewa maso yammacin kasar suka tsallaka zuwa yankin jihar Maradi a jamhuriyar Nijar dake makwabtaka da kasar. Sanadiyar har-haren yan bindiga da masu karkuwa da mutane. Wakilin muryar Amurka a Maradi wato Shu'aibu Mani ya mana dubi kan halin da wasu yan gudun hijira ke ciki da irin tallafin da suke samu.
Samun bullar ta'addanci, dangin fashi da makami da ya haddabi talakawan Zamfara ta Najeriya ya sa mutanen ketowa gudun hijira a waɗansu garuruwa na jihar Maradi domin samun mafaka. Da abin ya kai intaha akan kama mutane kuma tare da neman kuɗin fansa. Malam Isufu Sani, wani dan gudun hijira daga Zamfara Najeriya.
Daga can mun ga matarku, daga can muka taho. Eh hari ne suka kawo ba cikin dare ma. Sai ka zo da gidanka da bisa shanka sai maka da kiya so su amshi kuma an kai da iyali sun ga mai makawci haka suna sai da ita sai mace a da iyali na idan da mace biyu da kuma yakan guda biyar innan saho dai shi kinan mai ran nan sun sai mu da hannu biyu sun ba mu abin shi sun ba mu sutura kuma sun ba mu kamar dai kayan maganin sanyi haka.
A tabakin magajin gari Malam Isa Irkokino na kuman din Safo ya ce ƴan gudun hijira dama su ketaro a yankin nasa kamar haka.
Su mutanen nan sun zo daga kasar Zamfara da maza da mata, akwai dattijawa, akwai yara, masu yawan yara ne da su da matansu.
Kungiyoyin ƙasa da ƙasa dangin SPOM, HCR, UNICEF da magabatan jira Maradi ke iya bakin ƙoƙarinsu wajen tallafawa waɗannan ƴan gudun hijira. Malam Musa Salisu Zumaktar, wani ma'aikaci a hukumar ƴan gudun hijira ta duniya HCR.
Tunda aka rubuta mutum wata ƴan karta ake bashi, akwai wani kamfani mai ba mutane abinci da ake ce ma PAM. Wannan ƴan PAM sai sun ga wannan takarda to za su rinka ba mutanen nan abinci. A cikin su da yawa ba su da lahiya, da yawa sun bar da komai. Akwai wanda ma kuke gani an kashe duka ɗiyan shi ko an kashe duka matan shi, ba cikin dadi bane suka.
Dangin magabatan jiha a cewar gwamnatin jiha Malam Zakaru Umaru ya bayyana halayen shi kai ga waɗannan mutane.
Dole mu karɓe su da hannu biyu, abin da ya faru gare su yana iya faruwa gare mu.
Ƴan gudun hijira da yana ci gaba da samun tallahi na gidajen sange, tantuna, barguna maganin sanyi, jarkoki na ɗaukar ruwa, iya zuwa kayayyakin girki da dai sauransu da kungiyoyin ke ci gaba da taimaka musu da ake fatan za su yi amfani da su. Bugu da ƙari, al'amarin ta'addanci za a ce sun kauko kuma sun yi sanyi sakamakon ƙwaƙwalin mutunkai da shugabannin gwamnatocin Nijar Najeriya suka ɗauka a kan iyakokin Zamfara da Maradi. Shu'aibu Mani, sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani, har yanzu muna jamhuriyar ta Nijar, inda ma'aikata a masakar Atamfa ta Sotex suka koka game da mawuyacin halin da suka ce sun tsinci kansu a ciki sanadiyar tsayawar ayyuka yayin da suka shafe gomman watanni ba tare da samun albashi ba, lamarin da ya sa suka buƙaci mahukunta da su duba wannan matsala da idan rahama. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Burma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yayin wani zaman darshen din da suka gudanar a harabar masakar Sotex da hantsin wannan Litinin ne, waɗannan ma'aikata suka bayyana wa manema labarai damuwa akan barazanar durƙushewar da wannan masana'anta ke fuskanta bayan da 'yan ƙasar China da ke da kaso mai tsoka suka janye hannun jarinsu. Malam Lawali Sule na daga cikin waɗannan ma'aikata.
Ƙasa kamar tamu, a ce dole ne sai abin da Turawa suka je suka ɗauko suka aza mana shi ne za mu aiki da shi, ba a iya jibin ƙarhin da ke gare mu. Duk kamfanoni da ke gare mu cikin kasashen ga an sake su ne, haka nan suna tsaya gaban kansu. Mu nan kowa ya san mu zannuwa ne muke. Zannuwan nan da muke kuma muna samun har yau kiliyan da ke zo mana har kasashen waje. Dan an san mun yi suna cikin wannan aiki. Me kuma gwamnati ya zo ya sake mu talala haka nan, kuma sai ya zamanto an saki abin ga kasuwancin ga kowa. Kowane dan siyasa ya zo ya shiga an bashi dama ya je ya kawo ya kawo. Su wannan can kaga ba su da tsada. Shi kuma dan Niger ga ya da son arfa. Da ya je can wurin ya ga namu nan tsada, can wurin ga su ga kyau kuma har yau ga su ba tsada sai ya yi can wurin. Ana haka na ana haka har muka gaza biyan dada wuta, ruwa, lanho da komi, kai dai mu dai ga mu cikin duka.
Kawo yanzu komai ya tsaya cik a masana'antar ta Sotex, inda shekaru kusan biyu injina suka daina juyawa saboda wasu tarin matsaloli, lamarin da ya jefa ma'aikata cikin halin rashin samun albashi inji Sa'idu Sanda.
Waɗansu aurakin sun mutu,
wato da kan
kuɗin su gidan haya.
Malam,
rayuwa fa iyali fa in ga baka sai sai dai haƙuri. Matsalar biyan kuma ta faru ne saboda su Shinuwa sun tai sun bar mu da ma'aikata ga cikin hannun mu ta komo tsakanin mu Nigeria. Sai kasance ita gwamnati ba tallafa mu na ba. Hamun ka zuwa. Tondemir Dus, gwamnati ba tallafa mu na ba. Shekara bakwai kenan.
Dukan ofisoshin shugabannin wannan masaka da na leka na rufe. Yayin da ofishin ministan masana'antun Nijar da naje an gaya min cewa za a tuntube ni bayan ministan ya kammala wani zagayen da ya fara a kamfanoni da masana'antun wannan kasa. Ma'aikatan dindindin sama da 100 ne ke karkashin masana'antar Sotex, baya ga waɗanda ke kasuwancin atamfofin wannan masaka da a can baya zannuwanta suka samu karbuwa sosai wajen jama'ar Nijar. Dalili kenan da waɗanda wannan matsala ta shafa ke kiran a ɗauki matakan ceto.
Abinda muke bukata ku kanmu yanzu, gwamnati in yana wani abu kamfani ne kuma wallahi an kure wajen aiki a tanwa. In suna wani abu da Allah da Annabi su shahe mana hawaye. Kai wanda ya wata shekara uku ba albashi, yanzu kai mai zancen rayuwa. Mai ma albashin yanzu nan kasa ya rayuwarsa ta abin nan ta kwashe balle kai da baka samu komi.
Masakar Sotex wacce ainihi ake kira Sony Textile na cikin jerin masana'antun da gwamnatin Nijar ta sakarwa masu hannun jari mara a shekarun da suka gabata da nufin bunƙasa harkokin atamfofi da ya duka har izuwa noman kaɗa a wannan ƙasa. Sai dai da alama shirin na fuskantar tarnaƙi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sule Mummuni Barma, masu sauraro kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda gugu ke cewa karfe 10 na safe ne da minti 16. Nan gaba kaɗan muna tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana, sannan shirin yau da gobe ma na nan tafi daga zaran mun kammala wannan shiri na mu. Amma kafin nan ga Yusuf Harande da shirin ilimi.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin namu na yau ya karɓi baƙuncin tsohon shugaban jami'ar gwamnatin jihar Jigawa da ake kira Sula Lamido University kafin Hausa. A cikin tattaunawarsu da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, Farfesa Yusuf Ribado, wanda ya yi bayanai akan matakan da suke ɗauka na ganin sun inganta ilimi a jami'ar da kuma ƙara ƙarfafa ma ɗalibai gwiwa wajen ganin sun samu karatu nagartacce.
Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce fadake.
Shekaru biyar yanzu an samu har an yaye ɗalibai sets guda biyu, ɗalibai 332 suka fita cikin sangayoyi uku da fannoni 15 a cikin jami'an nan. Da muka fara, mun fara da ɗalibai 542 a shekara 2014, amma yau muna da ɗalibai fiye da 3000 a shekaran nan 2017-18 nan. Waɗanda suka nemi jami'an nan kai 5,309, kuma gurbin da muke da shi gaba ɗaya sa 1,100, kuma wanda muka ɗauka gaba ɗaya ma 900 ne da wani abu, bai ma kai 1,000 ba. Da yake akwai wasu fannoni irin su mathematics da physics nan, yara da yawa ba sa applying, so akwai space a wurin amma babu masu nema. Wasu wurare kuma masu neman suna da yawa, babu kuma gurbi.
Sabuwar jami'a ka kafa, fil kai ne ka fara daukar dalibai, kuma kai ne ka fara yayi dalibanta har kai wato kashe biyu. Wai iya zaka bayyana wa mai saurari a takaice yadda irin wannan dawaniya take? Misali a kafa sabuwar jami'a kuma ma a yankin karkara irin wannan, kuma a zo har an yayi dalibai.
To gaskiya aiki ne babba, kai kalubale sosai kafa sabon jami'a ko a ina ma, ballanta a wuri wanda kamar yadda ka faɗa ba birni bane sosai, ga wurin kwanan dalibai malamai sannan cikin jami'an abubuwan da abinda aka sa kuma ba a gama ba so kaga abun yana da wuya sosai ayi attracting malamai ma waɗanda so su zauna su yi aiki anan kaga shi ma to kaga shi ma wannan yana da abin nan sosai amma kuma dai a kwana tashi yanzu ga gidaje na malamai an kammala kusan 60 ga gidajen dalibai akwai hostel da aka gina wurin kwanan dalibai wanda 480 an sun fi shekara suna cikin makaranta da kuma gidajen kwanan suna cikin gari a cikin kafin Hausa da da aka samu irin su SDP da NRC wanda yanzu an canja musu suna so akwai kalubale kan sosai nayi mataimakin shugaban jami'a a Yola na shekara 5 na dauka jan aiki ne wancan ya wancan jami'a na Yola akwai an riga an gina ta ni dai in ci gaba da gini ne kai amma na zo na aka ce ne zan fara gini a yashe aikin ba dai bane don wai kai mataimakin shugaban jami'a ni jami'a ka zo nan ai daban-daban yake
sai wancan ma ka ji kamar lafula
ne eh wancan kam ai naga kamar shan ruwa ne kai ma shi
menene babban kalubalen da zaka iya cewa ya fi kowanne
to gaskiya babban kalubale na anan rashin wuta
wutan
lantarki daga Kepco akwai watan da muka yi fa kwana 30 mun samu wutan awa 30 wato kamar average a kwana da a ce awa 1 kenan na dauki data na je Kepco office nace musu ku gani a wata da muna kashewa akan diesel kusan miliyan 5 wannan kudin da ya kamata naku ne mu kuma karamar jami'a ce ba wai akwai kudi ne sosai da sauransu ba so kudaden da ya kamata mu yi amfani da su ga wasu ayyuka na jami'a na yau da kullum dole sai mu dauka mu sashi a sayan mai a sayan diesel da a ce muna da wuta to yanzu alhamdulillah dai mun fara daga shekarar nan gurin kasafin kudi an sa mana miliyan 80 za mu dauko wuta direct daga Hadeja wanda ake cewa dedicated line yanzu har an bada kungilan
wani layi ne an mallaka mu
wani layi ne dedicated to an fara amma ba abu ne wanda za a shekara daya ko biyu ba ma so sai an yi a hankali dai a shekara daya biyu uku watakila za a kammala a samu dedicated line na jami'a daga Hadeja direct zuwa jami'a to wannan ya ka samu wannan kuma muna kokari irin su sola da yake kada a yi a ce kawai ta fanni daya ne za a samu an dogara da hanya daya so akwai sola ma mun sa sola panels wato an sa wutan hasken rana irin street light ne nan kan hanyoyi da sauransu to shine number 1 kalubale to akwai kuma dai ka san kowa jami'a ma rashin kudi dai isasshe wanda za a gudanar da kace to amma kuma another wani kalubalen kuma rashin kammala wasu ayyukan projects da ake za capital projects
manyan ayyuka da aka kirkiro
hanyoyi da sauransu ana ci gaba da aiki amma don rashin kudi da kuma ma yadda su yan kungilan ma suke aiki shi ma yana nan wasu akwai kudin ma a wasu fanni amma kuma yadda suke speed da suke tafiya da aikin sai kaga bai yi ba
wannan ta bangaren misali abubuwan da ake so a samar kenan professor misali ta bangaren harkar nazarin karatu fa wannan tafarki aka samu aka cimma nasara waɗannan shekaru
to alhamdulillah ai sangayoyin duka uku da programs ake duk an ci gaba sosai ana karatu a yaran mu sun je abinda ake cewa competition na debate gasa kenan na kasashen Africa ta yamma akai a Ghana basu taba zuwa wannan muhawara ba ko cikin Najeriya ba ma amma sai kawai suka je Ghana suka da mana da kofi su suka zama na daya a kasashen Africa ta yamma kaga wannan nasara ce babba wanda ni ban zaci ba za su zo ko na uku ko na hudu ba ma sai suka zo na daya so babban nasara ne wannan wato ya nuna kenan ingancin yanayin karatu da na yaran da kuma malaman da muke dauka din
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan tattaunawar yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bis salam
a maza da mata duk mu zan miƙewa
to yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email
saƙon farko ya fito ne daga Hafiz Balaraba Gusau inda yake haba uba Sanjo kai sake ɗan zaki ya girma al'ummar Najeriya yanzu tuni sun daina bin ra'ayinka domin kuwa shure-shure baya hana mutuwa sai sako daga Hannatu maman Sultan Tudun Wada dan Kade Kano, inda ta ce salam biyoye Hausa. Hakika martanin da fadar gwamnatin Najeriya ta mayar kan kalaman tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo na cewa mulkin kama karya gwamnatin Buhari ke yi, tabbas hakan yayi daidai domin babu abin da ke damun Obasanjo sai gigin tsufa. Sai sako daga Sunusi Ishaq Adam Tudun Wada dan Kade Kano yace salam biyoye Hausa. Dan Allah ku kira ga shugabannin al'umma da malaman addini a Najeriya da su taimaka su ringa fadakarwa tare da jawo hankalin matasa game da illar shiga bangar siyasa, domin wannan matsala ba karamin ciwo al'umma tuwo a kwarya take ba. Sai sako daga Alhaji Abbas Baffa Ciledi jihar Bauchin Najeriya yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. A yau ina so ku bani dama na yaba rundunar sojan saman kasa ta Najeriya bisa jibga dakarunta a jihar Taraba, musamman a yankin Mambila, domin tabbatar da tsaro da kawo ƙarshen zaman dardar a zukatan al'umar yankin da ma jihar baki daya. Da fatan al'umar wannan yanki za su bani haɗin kai ga dakarun wanda tuni suka fara atisayi a yankin domin dawo da zaman lafiya. Sai sako daga yana matar Garba Sabiu Lagashuwa tace assalamu alaikum biyoyin Hausa. A kwana a tashi asaran mai rai, na fara da wannan karin magana ne akan ƴan kwanakin da suka rage a gudanar da zabuka a ƙasa ta Najeriya. Don haka nake kira ga jama'a da mu zabi cancanta, ba wai ƴan bani na iya ba. A ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa a kammala zabukan Najeriya lafiya. Amin.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yau Litinin an shiga rana ta 31 da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka, a yayin da kuma shugaban majalisar dattawa dan Republican ke shirya yadda za a kada ƙuri'a kan wata shawara da shugaba Donald Trump ya gabatar ta a daidaita. Amma kuma shugabannin Democrat ke cewa bata ma taso ba. Wata ƙungiya mai alaka da Al-Qaida ta yi ikirarin cewa ita ta kai hari jiya Lahadi kan wani sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke arewacin Mali. Ta kashe sojojin Chadi 10 baya ga 25 da ta ji wa rauni. A wata amsa zaman sanadin aukuwar abu da Isra'ila bata saba yi ba, da safiyar yau din nan Litinin, Isra'ila ta amsa cewa ita ta kai hare-hare kan wasu kayan yaki na Iran da ke cikin Siriya. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce ta kai harin ne saboda mayakan Iran sun kaddamar da harin roka daga Siriya wadda suka auna kan tudun Golan. ‘Yan tawayen Taliban sun kai wani babban harin ƙunar bakin wake da ya haɗa da tashin bama-bamai da harbe-harben bindigogi kan sansanin sojojin Afghanistan da ke yankin tsakiyar ƙasar, wadda ya kashe jami’an tsaro aƙalla 12 kuma ya jikkata mutane da yawa. Hukumomi sun ce wannan harin ya faru ne da safiyar yau Litinin a maidan shahar lardin shalikwatar Wardak mai tazarar kilomita 50 daga birnin Kabul. Hukumar kula da harkokin sadarwa a Rasha, Roskomnadzor, ta fara bincike a hukumance kan kafafen sada zumunta na Facebook da Twitter a yau din nan Litinin.
Masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, za mu saki dawa da wani sabon shirin wato 8:30 kenan agogon Ghana. Kada ku manta za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin ku kada ƙuri'arku kan wani shiri da muka fito da shi, inda za ku jefa ƙuri'arku domin amsa wasu tambayoyi da muka muku a shafukan namu na sada zumunta. In za mu da ita Amina Buhari Auna da Titani gabatar da shirin. Sai Julie latest creation Muhammad Lalu ke cewa ku ne lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kada ku manta ga shirin yau da gobe.